بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساكي سادوا أولا يمتي نران الرشيد قوات رمضان Hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1437 kuma wannan rana ta yi daidai da ranar 11 ga watan 6 ta shekara ta 2016 zamu ci gaba da darasin mu na tafsirin alqur'ani mai girma a wannan wata na Ramadan a cikin wannan masallaci na Al-Furqan a wannan birni na Kano Allah ya kara masa sari da arziki da albarka muna ci gaba yau insha Allah zamu tashi aya ta 25 a cikin wannan sura mai albarka sai dai kafin mu fara bari mu karanta tambayoyi da suka saukaka wai a mutun ne yake kisan kai yana sani lokacin yana kafiri kafin ya musulunta daga baya sai ya musulunta to menene hukuncin wannan kisan kan da yayi a baya shi musulunci yana yafe duk laifuffukan da mutum yayi kafin ya shige shi to amma banda haƙoƙi su haƙoƙi wannan yana wato haƙin Allah shi yake yafewa amma haƙin mutane yana nan alal misali idan mutum yana da bashi basussuka a kansa alhali yana kafiri da yazo ya musulunta ba zai ce to ai shikenan al-islamu yajubbu ma kana qablahu musulunci ya shafa komai Allah ya biya bashi kaje ranar lahira Allah zai biya ka tunda Allah ya ce musulunci yana yafa komai kaga ba zai yi ba wannan wannan yana da abinda ake ce ma khitabul wad'i shine abinda Allah ya hukunta in wani abu ya faru ya ce in abu kaza ya faru to kaza shine hukunci shi ake ce ma khitabul wad'i babu nauyi akan babu zan ba shi da alaka da bin Allah ko rashin bin Allah abu ne wanda Allah ya sanya shi in abu ya faru ga hukuncin sa ko yaro ne dan kankani yaje ya rusa ma mutum yaje ya rusa ma mutum tukunyar sa sai an dauko daga cikin kudin yaron an biya mutum tukunyar sa kaga dan mirarrafe ne yaje ya dauki karfe ya ta dukan randa ya fasa mutane randa to sai an biya to sai in yana da kudi sai an biya daga cikin sai an biya kudin randan na amma haka bashi da taklifi saboda wannan khitabul wad'i ne to haka dalika qisasi yana daga cikin khitabul wad'i wanda yake san kai hukunci ai masa qisasi idan kuma wato su iyaye sun yafi su waliyan wanda aka kashe sun yafi kan qisasi sai a karbi diya saboda haka wannan tunda ya riga ya wuce dan haka zai je ya samu iyayen waɗanda wato dangin wanda ya kashe din in sun yafe masa shikenan in ba su yafe masa ba kuma to sai ya biya diya amma kafara da yake haƙin Allah ce ba ta kansa ba zai yi kafara ba tunda a lokacin yana kafiri yanzu in ya musulunta ba za a ce sai ya yi kafara akan wancan kisan kai wanda yayi alhali yana kafiri ba saboda ita kafara haƙin Allah ce to haƙin Allah shine Allah yake yafewa da shigar mutum musulunci amma haƙin bayin Allah yana nan domin wannan kitabul wad'i ne sannan tambaya ta biyu yace yana son ya rika yin saukar alqur'ani mai girma amma izu biyar yace izu biyar na haddace to zan iya maimaita izu biyar din adadin izu 60 din kuma na samu ladan wanda yayi sauka a wannan wata wato na azumi a sauka daban izu fi biyar daban ta sauka tana da tata falalar shi kuma izu biyar kai ta maimaita shi har sau 12 ya zamanto izu 60 ba daidai yake da izu 60 din sauka ba abinda ya kamata wannan bawa wannan dan uwa yayi shine kokari ya karasa tunda kai izu biyar insha Allah ka taka matakin sauka abinda ya rage kadan ne insha Allah ka maida hankali har kai saukar dan ka samu ka rinka yin tilawar eh abin da ya kamata kenan walaqad yassarna alqur'ana lidhikr Allah ya sauƙaƙe qur'ani domin wato kiyayewa da wa'aztuwa da wa abin da ya sura ke ah wai an ce biyar cikin 60 kadan ne ai wanda ya biyar ya nuna kan cewa sauran gangara ne in yayin biyar din farko kamar fa bakara kenan a san mutai yana haddace bakara shikenan sai gangara eh saboda haka insha Allah Allah zai saukake maka ka samu kai sauka wato waɗanda suke da tilawa wato su rinka muraja'at tilawar su a cikin wannan watan koko su rinka sauka eh kusan ni koyaushe a cikin irin waɗannan abubuwa koyaushe nakan yi amfani da ka'idar usuliyin tahsilul maslahatayn awla min ihdari ihdahuma ka samu maslaha biyu yafi bisa ka watsar da ɗayar dubin kai eh ka samu lokaci da zaka yi muraja'a kuma ka samu lokaci na tilawa to idan ya zamanto abin sun yi muzahama sun takura yadda yake dole sai ɗaya zaka zaba to tunda watan Ramadan ne ka maida hankali akan tilawa shine aula bisa kace zaka yi ta muraja'ar hadda eh wannan yafi domin shi alqur'ani abinda ake son sa a cikin watan Ramadan ayi sauka kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yin sauka tare da mala'ika Jibril shi ya sunnata mana wannan shine asali wannan hususiya ce ta Ramadan dan haka al'aula ga daliban ilimi su hada dubin su muraja'ar hadda dan katta zube kuma su dada ƙara karfin hadda sannan kuma su yi tilawa wadda take ta ibada ce a cikin wannan watan idan ya zamanto ba makawa sai dai su dauki guda daya to al'aula su dauki tilawa din a wajen ni a fahimta ta wannan yana son wai bayani akan waɗannan maganganun to magana ɗaya ce kawai na gani wai Anas ibn Malik yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan alkiyama ta tsaya alhalin akwai bishiya ta dabino a hannun ɗayan ku zai dasa to yayi kokari ya dasa ta gaskiya ban san ingancin wannan hadisi ba yana daga cikin hadisai wanda suke almashhuratu ala alsinatin nas sun shahara a harsunan mutane amma ban taba samu nayi bincike akan ingancin sa ko rashin ingancin sa ba dan haka ku bini bashin wannan tambayar sannan menene hukuncin fidda zakkar gwal na kwalliya ga mace wasu sun ce wajibi ne ta fitar koda na kwalliya ne wasu kuma sun ce indai dan kwalliya ne ba za ta fitar ba zakkar gwal sabani ne wanda yake da dadde a cikin tarihin musulunci wannan sabanin hatta a cikin sahabbai an same shi mafiya yawan sahabbai sun tafi akan cewa babu zakkar gwal haka matan Annabi sallallahu alaihi wasallam suka tafi akai Aisha ummul mu'minin da Ummu Salama haka aka ruwaito daga Abdullah ibn Umar da Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu su biyar ne dai daga cikin sahabbai naman ta na biyar din dukkanin su suna cewa babu zakka akan gwal din da mace take sawa domin matsayin sa kamar matsayin tufafi ne da take sawa kamar yanda koda tana da tufafi masu tsada irin manya-manyan dankara dankaran silk din nan masu tsadar gaske da court irin ta gashin dubba gashin wannan wannan dabbar nan mai cin mutane katuwa din nan ba zaki ba ba damusa ba akwai dabba wacce take a wajen sanyi din nan biya da turanci ake ce mata dub da larabci wato ko da ka san tsada gare ta wannan sai ga ma ta fi zinaran tsada ko da tana da irin waɗannan da take sawa take mayafi da su ba za ta fitar masa da zakka ba tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laysa alal abdul muslim fi farasihi wala abdihi sadaqa babu zakka akan bawa musulmi a cikin bayinsa wanda ya mallaka da kuma dokinsa na hawa na haka duk abin da mutum yake amfani da shi da gidan da yake zauna a ciki da ma gidajen haya wanda ya mallake su babu zakka akan su zakkar tana cikin kudaden da suka zo ne daga kudin gidan haya tufafi kuwa da motoci na hawa da gidaje na shiga babu zakka akan su domin ɗaya daga cikin hujjan da suka kafa shine su Aisha ummul mu'minin sun jibinci marayu da suke karkashin su akwai ƴaƴan Abdullah akwai ƴaƴan Muhammad Ibn Abi Bakr Siddiq da ƴaƴan Abdurrahman da ƴaƴan Abdurrahman Ibn Abi Bakr Siddiq da suke karkashin Aisha radiyallahu anha ba ta fitar ma da gulagulan su zakka kuma suna da gul kamar yanda yazo a cikin muwaffa haka dalika al-khulafa'ur rashidun da suke turawa ga waɗanda suke da koyayyar da suke turawa akan fitar da dukiya wadda take koyayya a fitar mata da zakkarta sune kudade domin kun san dukiya iri biyu ce akwai zahira akwai koyayya zahira ita ce wadda ake gani kamar amfanin gona bayan kai noma in kai girbi zahiri ne ba za ka boye mu kowa cewa ga abin da ka samu ba haka dalika in kana da dabbobi a garke ba za ka boye mu kowa ba wannan sune ake cewa al-amwalu zahira akwai kuma al-amwalu batina sune kudi wadanda suke a boye to wannan suna khulafa'u sun kasance suna cewa masu shi ku fitar da zakkar su to ba a ruwaito cewa sayyidina Usman suna cewa in za a bada wannan zakkar suna nema ina gulagulan zinare ku fitar musu da zakkar su ba wannan shine mazhabar Malik kuma shine mazhabar Imam Shafi'i radiyallahu anhu wa arda akwai kaulin kuma da yake cewa dole a fitar da zakka a cikin zinare saboda hadisi da aka ruwaito cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wato awarwaro a jikin wata mata yace kina bada zakkar tace a'a yace to wannan to kina so ai miki wato awarwaron wuta ranar alkiyama to sai suka dauka kan cewa wannan wa'id ne narko ne akan tayi abinda yake ta bar wajibi me wajibin da ta bari fitar da zakka wato dan haka suka ce fitar da zakka wajibi ne akan zinare da mace take sawa to wannan hadisi akwai maganganun malamai akan sa waɗanda suka tafi a zahirin su suka ce wannan ya nuna cewa dole a fitar da zakka waɗansu kuma sun yi magana akan ingancin hadisin waɗansu kuma suka tabbatar da ingancin hadisin su wato malaman Malikiya da Shafi'iyya kamar yadda Imam al-Baihaqi ya tsawaita wajen bayani akan wannan hadisin akan fuskantar da ma'anar wannan hadith din da nuna kan cewa zahirin sa ba yana nufin a fitar da zakka bane akwai haƙƙi ne na Allah wanda yake bata bayar da shi ba Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mata ishara zuwa gare shi ba zakka wacce take ta wajiba ba domin bai tambaye ta nisabi ba bai tambaye ta ko akwai bashi akan ta ba bai tambaye ta kan cewa ko ya kai haul ba ya kai shekara wanda duk waɗannan sharuɗai ne na zakka wanda ya nuna kan cewa ba ana magana akan az-zakatul mafruḍa bane wannan ya ɗaya daga cikin tawilin da malamai suka yi ma wannan hadisi kuma ɗaya daga cikin abin da yake ƙarfafa cewa dole ai tawili ga hadith din shine ayyukan sahabbai da ayyukan al-khulafa'ur rashidin saboda haka abinda lokacin da muka yi karatun mu na izziya abinda muka tafi akai muka rinjayar bayan kawo dalilan malamai gabaki daya akan wannan mas'ala shine babu zakka akan zinare gwal na zinare ko kuma wato kayan ado na zinare ko kayan ado na azurfa wanda mace take sawa amma namiji idan ya dauki kayan ado na zinare wannan zai fitar masa da zakka kamar yana da kudi ya so ya koye kudin sa a abinda zai tsare kimar su sai ya sai gulagulai ya ajiye to wannan zai fitar musu da zakka koda ya saya ne da niyyar cewa idan ƴaƴan sa an zo za a yi musu aure zai ba su tunda bai riga ya ba su ba ƴaƴan mata ya rike su a matsayin kadara ne to zai fitar musu da zakka haka zalika idan a wajen waɗansu malamai sun ce idan mace ta saya tana haya da su tana samun kuɗi ta nan wajen to ita ma za ta fitar musu da zakka kamar yadda yake a mazhabar Imam Ahmad ibn Hanbal amma idan dai mace ta saya ne idan ta sanya babu zakka a kansa wallahu ta'ala a'lam wa raddu ilayhi aslam na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع.
نعم. الله تعالى يقول والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه waɗannan kuma da suke warware alƙawarin Allah bayan kulla shi wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusal kuma suke yanke abinda Allah yayi umarni da asadar da shi wa yufsiduna fil ard kuma suke yin barna a bankasa ulaika lahumul la'na to waɗannan tsinuwa ta tabbata a gare su walahum su'ud dar kuma mummunan makoma ta tabbata a gare su mummunan gida ita ce jahannam Allahu yabsutu ar-rizqa liman yasha Allah yana shimfida arziki ga wanda yaso wa yaqdir kuma ya takura shi ga wanda yaso wato wa farihu bil hayati dunya suna farin ciki na alfahari na fariya da rayuwar dunya wa mal hayatu dunya fil akhirati illa mata ita ko rayuwar dunya in aka kiyasta ta da lahira bata kasance ba face jin dadi dan kankani wulakantacce bayan Allah ya ambaci halin waɗanda suke imani waɗanda suke sanin cewar abinda aka saukar ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Allah gaskiya ne ya faɗi kyawawan sifofin su da yake nuna alamar cewar da waɗannan sifofi sun cancanci a ce sun zamanto ƴan aljanna saboda Allah ya ambaci kyawawan sifofin su na wato cika alƙawari da sada zumunta da kuma tsoron Allah da tsoron mumuna da tsoron ranar lahira da tsoron hisabi da hakuri saboda Allah da yin sallah da yin kyauta da ciyarwa saboda Allah waɗannan sifofi guda bakwai dukkanin su kyawawan tadodi ne kyawawan dabi'u ne da babu wanda za su kasance a kansa sai mutanen kirki kuma babu abin da zai umarni da a kasance akan wannan sai addinin gaskiya addini batotar hanya miƙaƙiya to sai kuma Allah ya ambaci waɗanda suke akan kishiyar wannan su ne waɗanda yake ba su waɗanda suke musun cewar sakon da Allah ya saukar ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aiken da yayi masa ba gaskiya bane to sai Allah ya faɗi sifofin su su ne sifofi guda uku na farko warwarewar alƙawari wato suna warware alƙawarin da suka alƙawarin Allah menene alƙawarin Allah shine alƙawarin bautar Allah ma'ana ba sa addini sun musanta haƙƙin Allah akan su alƙawarin da Allah ya daukan musu na su bauta ma Allah kuma kada su bauta ma shaydan sun warware wannan alƙawari sun zamanto wato masu bautar shaydan waɗansu daga cikin malamai sun ce alƙawarin Allah da suka warware shine aiki da hankali domin shi hankali amana ce da Allah ya bama mutane domin da mutane da hankali ne Allah ya fifita mutane akan sauran halittu Allah ya ce walaqad karramna bani adam mun darajta mun girmama bani adam wa sahhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an min ya hore ma bani adam abinda ke cikin sammai da ƙasa gabaki ɗaya daga gare shi saboda me saboda abinda Allah ya kimsa musu na hankali wanda da shine suke sanin Allah da shine suke gaskata manzannin Allah to yayin da suka ki sanin yayin da suka yi musun wato kadaituwar Allah kuma suka ƙaryata manzannin Allah bayan sun zo musu da hujjoji mabayyana ba su yi aiki da hankali ba to yayin da suka ki aiki da hankali sun tozar wato sun warware alƙawarin Allah sun wato sun ki cika alƙawarin da Allah ya musu na cewa zan ba ku hankali ku yi aiki da shi to tunda ku suka ki aiki da hankali wannan ya nuna kan cewa sun warware alƙawarin Allah to kun ga wannan ma'ana tana nuna muhimmancin hankali a cikin rayuwar addinin a wajen musulmi dan haka ne shari'a ta zo da tsare hankali duk abin da zai gurɓata hankali shari'a tana yaki da shi abin shi yasa aka haramta abin da zai sa maye na giya da ƙwayoyi yanzu gashi nan babu masifar da take addabar al'ummar musulmi a ƙasar nan irin wato musibar abubuwan da suke sanya maye a Najeriya gabaki ɗaya ba inda ake shan ƙwaya sama da Kano da Katsina da Kaduna jihohin nan guda uku dukkaninsu masu yawan musulmi masu tarin musulmi al'ummar da aka ce wanda yake aiki da hankali ya warware alƙawarin Allah amma mu muke zuwa mu sai abin da zai raba mu da hankalinmu da kudinmu kuma abin takeici hatta matan aure a gidajensu kuma waɗanda suke fatakorin wannan abin waɗanda ba musulmi bane su ne suke shigo da kayan da za su gurɓata ma mutum hankali domin wanda yake hankalinsa ya gurɓace bashi da amfani, bashi da sauran amfani. Bai ji dadin rayuwar duniyar ba, bai kullama kansa komai ba a lahira. Karin kwanaki a gare shi, karin hasara ne, karin lalacewa ne. Ba dadin duniya, ba alheri a lahira. To me yake wannan? Da abin da zai gurbata hankali abu ne da ya wajaba al'umma ta tashi ta yaƙi shi. Yaƙi na gaske. Kuma musulunci yana kwadaitar da abin da zai kyautata basirar dan adam, ya sa masa kaifin tunani da kaifin hankali. Ɗaya daga cikin hikimomin yin wa'azi a yin azumi shine domin a buɗe kofofin hankali, domin shi hankali ɗabi'arsa wato sha'awa, jin daɗi yana da kusar da shi. Yayin da mutum ya zama to kullun a ƙoshe yake, kana ƙoshi abin da zaka soma tunaninsa sai sharholiya. Daga mutum ya ƙoshi sai kuma ya soma tunanin ya ji daɗin kiɗa. Daga ya ji daɗin kiɗa sai kuma ya soma tunanin batsa, sai ya soma tunanin biyan sha'awa. Biyan sha'awa ta jima'i abin da zai fara tunani kenan. Daga ya biya wannan buƙatar kuma sai kuma ya soma tunanin wata buƙatar daban ta jima'in wanda take ba ta halal ba, ta haram kuma zai soma tunani. To amma idan da zai rage ma kansa ash-shahawat, abubuwa na shahawace shahawace, da zai rage ma kansa waɗannan, to wannan sai ya bude kofofin tunanin zuciyarsa. To azumi abin da yake sawa kenan. Yayin da mutum yake cikin yunwa baya tunanin shahawat, in yana cikin yunwa sai ya rinka tunanin manyan abubuwa. Lokacin nan zai san ma'anar ya soma tunani akan hikimo ayoyin Allah a cikin halitta, ya soma tunani akan girman Allah, ya soma tunanin akan meye matsayinsa a mutum, menene ya kamata ya yi wanda baya yi. Irin abubuwa na irin su kunya, su kyauta, su kyautata ma al'umma, su tuna na ƙasa, su nuna ma Allah shukura, su haƙuri akan halin da ya samu kansa, duk suna zuwa ne yayin da mutum ya nisantar da kansa daga ash-shahawat. Saboda a lokacin nan hankali yake tamakkuni a cikin mutum, domin hankali haske ne. To abin da yake taimakawa ga haskensa, ɗaya daga cikin abin da yake taimakawa shine wannan ibada ta azumi. Daga cikin abin da yake taimakawa hankali kuma ambaton Allah, domin ambaton Allah yana wato yana wanke zuciya. Kamar yadda saban Allah yake sanya duhu ga zuciya, ya zamanto kan cewa ba ta ganin haske na hankali. Amma yayin da mutum ya fuskanci Allah da ambatonsa da istighfari, sai zuciyar a rinka wanke ta, ta zamanto farafat, yadda hasken imani da hasken hankali zai rinka haskaka ta. To kun ga sai aka sifanta kafirai da warware alƙawarin Allah, rashin amfani da hankalinsu. Shi yasa zaka ga amfanin nasu da wato in sun yi tunani na hankali, tunanin nasu na hankali duk akan wannan rayuwar duniya din ne. Ya alamuna zahiran min alhayati dunya. Sifa ta biyu da Allah ya sifanta waɗanda suke kishiyoyin musulmi da su da ita ce yankewar zumunci, yankewar abin da Allah ya umarni a sadar da shi. Domin wannan ishara ne ga waɗanda suke gaba da annabi, waɗanda suka yi zamani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma wannan sifa ta hau kan dukkan wanda yake yanke zumunta, ya mai da wannan shine manhajin rayuwarsa. Domin baka samun mai yanke zumunta face wanda yake mara godiyar Allah, baka samun mai yanke zumunta face wanda yake bashi da rahama a zuciyarsa. Domin wanda ya yarfe dan uwansa na jini makusanci, to yaushe zai kyautata mana nesa? In ka ga ya kyautata mana nesa, sai don wata maslaha ta sa, wanda idan bai samu wannan maslahar ba, tuni zai yasar da shi. Don haka dukkan wanda ka ga yana mai yanke zumunci, baruwansa baya neman ƴan uwansa, baya neman kyautata musu, to kai taka tsantsan wajen alaka da shi. Kuma idan mai jin wa'azi ne, ka nuna masa muhimmancin sada zumunta. Dukkan wani alheri da yake so ba zai same shi ba, la a addini wala a duniya, siyasa da zumunta. Ya ishe mu alherin zumunta, cewa Allah madaukakin sarki ya rubuta akan al'arshi, cewa ya rantse da izzarsa, cewa duk wanda ya sada zumunta, Allah ya ce ke zumunta na yanka miki suna daga sunana na Ar-Rahman, wato ya sa mata suna Rahim, rahama. kuma na rantse duk da na rantse da kaina duk wanda ya sadar da ke zan sadar da shi da muradin sa duk wanda ya yanke ki zan yanke shi daga muradin sa duk wanda ya sadar shine dalilin samun yawan rai a duniya domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda duk yake so a yau a tsawaita masa ajalin sa a yalwata masa arzikin sa ya sada zumuntar sa to waɗanda suke tabi'ar su ta zamanto ita ce rashin sada zumunta to wannan suna da halin kafirai waɗanda suke sune suka yarfe zumuntar su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Qurayshawa suka yi ma ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sifa ta uku shine al-fasadu fil ard suna barna a bayan kasa barna a bayan kasa shine kafirci da sabo ayyukan saban Allah shine barna a bayan kasa duk wanda yake aikata sabo duk da awasta ta cewa gyara yake yi a bayan kasa to barna yake yi domin saban Allah cutar da halitta ne shi yasa idan mutum mai sabo ya mutu sai ka ji da duwatsu da dabbobi su ce mun huta saboda cutuwa da suke yi da saban da yake yi a bayan kasa shi yasa wata ran da aka wuce da jana'iza annabi sallallahu alaihi wasallam yace akwai mai hutu akwai wanda ake hutawa daga gare shi wanda yake hutu shine musulmi wanda ya aiki nagari to mai hutu ne domin yana cewa ku kaini wajen da zan huta domin rayuwar duniya wahala ce dan haka mutuwa a gare shi hutu ce wanda ku ake hutawa daga gare shi shine mai saban Allah mai barna a bayan kasa masu daukan gawa suna Allah su sauke shi sannan dabbobi da halitta da duwatsu suna cewa mun huta da wato ci gaban barnar da yake yi a bayan kasa to babban barna a bayan kasa shine kafirce ma Allah da ƙaryata annabawan Allah da manzannin Allah to wannan ita ce sifar kafirai to kaga ba za su yi daidai ba da waɗanda aka kidaya kyawawan sifofinsu kuma wanda yake nuna maka gaskiyar addinin musulunci duk addini da zai zo yayi umarni a tsare alƙawarin Allah a tsare hankali a tsare zumunci ayi hakuri saboda Allah a tsaye da sallah da za a rinka bautar Allah a ji tsoron Allah ana ganin girmansa ana jin kunyarsa a ji tsoron cewar mutum za a yi masa hisabi don haka in ma mutum yayi cuta ya san gobe za a tsiye shi a tambaye shi saboda haka akwai accountability tare da shi jin cewar za a yi masa hisabi a kyautata saboda Allah a ije mummuna da kyakkyawa wanda duk addinin da yake umarni da wannan ka san hanya ce batutar ka san hanya ce miƙaƙiya kishiyar ta ko ita ce wadda take umarni da waɗannan abubuwa al-la'ana ma'anar la'ana tsinuwa shine nisantarwa daga rahama da nisantarwa daga dukkan alkhairi wato waɗanda suke kafirai masu waɗannan miyagun hali to Allah ya nisantar da su daga rahama wannan wato kun ga kalamun lahi ne zancen Allah ne shi Allah al'amarinsa da umarni ne yanzu da yace ula'ika lahumul la'ana tsinuwa ta tabbata a gare su to wannan hukunci ne Allah ya yi shi hukuncin Allah kun fayakun ne in ya fada shikenan kamar randa Allah ya halice ka yace ka zama wani ka zama halitta ka zama namiji shikenan indai Allah ya yi wannan umarnin to halitta gabaki ɗaya mai biyayya ce ga umarnin sa dole shi zai tabbata to haka wannan hukunci ne na Allah da ya musu la'ana ta tabbata a gare su saboda haka za ta lijimce su za ka same su kullum mani santa ne daga rahamar Allah mani santa ne daga dukkan alheri ka duba ka gani masu wannan sifar wani alheri yake zuwa daga gare su kullum sai fitsara sai watsewa in ana maganar wato tawaye ga Allah sune akan gaba in ana maganar munkarat da alfasha sune a gaba gashi nan har sun kai ya zuwa ga yin doka ma suke yi kan namiji ya auri namiji doka ce shari'a ta yadda da ita kasashen arna haka suke namiji ya auri namiji mace ta auri mace kuma su je su dauko yaro su ce za su raine shi a gidan da yaro zai taso da uwar da matar gidan da mai gidan dukkan su maza ko da matar gidan da uban gidan dukkan su mata kuma a taso ai ma yaro tarbiya a haka wani irin zalunci ya kai wannan ya yaron nan zai ji idan ya taso a gida irin wannan shine hata waɗansu masu hankali daga cikin su suka ce ai ko dan mu tsare haƙin yara ko mun bada damar namiji ya auri namiji ba za mu bada damar su je su dauki da ba wace aje gidan marayu ko kuma gidan yara da aka jefar sai su je su sa hannu an danka yaro a karkashin su ai za su zauna tare su ma gida ne to wannan mecece wannan in ba tsinuwar albarka ba ina dukkan wani alheri Allah ya nisantar da su daga gare shi sannan kuma Allah ya ce walahum su'ud dar wannan alahira kenan to sannan Allah madaukakin sarki yayi mana wa'azi akan duniya dan ya nuna mana cewa duniyan nan ba komai bace duniyan nan ba komai bace Allah yana shimfida arziki ga wanda ya so kuma Allah yana takura shi ga wanda ya so in kaga Allah ya shimfida mu mutun arziki ba wai Allah ya karramta shi bane ba wai dan Allah yana son sa bane ba wai dan shi mai matsayi ne a wajen Allah Allah ya bashi wannan ba kamar yanda in ya takura masa arziki ba wai dan Allah ya ki shi bane dan haka Allah ya takura masa arziki wanda Allah ya ga dama yake ba ma dukiya wanda Allah kuma ya ga dama ya takura dukiya a gare shi in ya yalwata maka ba wai dan yana karrama ka bane kamar yanda in ya takura maka ba dan baya son ka bane nawa ne Allah madaukakin sarki ya shimfida musu arzikin amma kuma Allah madaukakin sarki yayi musu wato kamun gani yayi musu wato sakin wato yayi musu daurin tala wato ya sake su ne imla'i wato istidraji yayi musu kamar Qarun Allah ya bashi dukiya mai yawa amma kuma Allah madaukakin sarki ya halakar da shi da dukiyar tasa baki daya da ya bashi ba dan ya karrama shi bane saboda haka wannan wa'azi ne Allah yake ma musulmi kada duniya ta zamanto ma'auninku duniya ba kada ta zamanto ma'auninku domin Allah madaukakin sarki yanda yake rabata yana rabata ne da ganin damarsa kawai kuma wanda yake mai duniyar kada ya rudu da ita dan Allah ya bashi kada ya ce Allah ya darasa ni fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman mutum idan Allah ya girmama shi a duniya ya ni'imta shi a duniya sai ya ce ubangiji na ya darasa ni idan kuma ya takura masa arzikin wa qadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahana sai ya ce yayin da ya takura masa arzikin sai ya ce ubangiji na ya wulakanta ni Allah ya ce kalla ba haka abin yake ba shi wanda ya bama ba wai dan ya girmama shi bane shi wanda ya takura ma ba ya dan ya wulakanta shi bane ba haka bane kowa jarabta shi yayi saboda haka wanda Allah ya shimfida masa waɗansu Allah ya riga ya yi su ya riga ya rubuta cewa wannan mai kuɗi ne tun yana cikin mahaifiyarsa saboda haka ko ya yayi ko me ya taba kuɗi zai to amma wannan jarabawar sa kenan dan kuma Allah yayi kan cewa zukiyarsa iyakantatta ce ya buga nan ba bayani haka Allah ya yi shi jarabawa ce ba wai dan Allah baya son sa ba saboda haka mu sai mutun ya sani dan yana cikin talauci ba wai dan Allah baya son sa bane jarabawa ne Allah ya jarabta shi ne to shine sai Allah kuma ya bayan ya faɗi wannan hakikar cewa duniya ba ita ce ma'auni ba sai yayi wato ya inkari ga kafirai ya gwale su ya nuna jahilcin su yace wa farihu bil hayati dunya suna alfahari suna farin ciki da rayuwar duniya wato farin ciki da abin da zai faranta ma rai kamar da ni'ima dabi'a ce saboda haka ba wai yana nufin Allah madaukakin sarki ya baka kaji alad ya shigo in kai murna ka zama mai halin kafirai ba kenan a'a ba haka ake nufi ba farin ciki da Allah yake zargin kafirai da shi ne irin farin cikin Qaruna idh qala lahu qaumuhu la tafrah inna Allah la yuhibbu al-farihin yayin da mutanansa suka ce kada kai farin ciki na fariya Allah baya son masu fariya me farin cikin Qarun yace inna ma utituhu ala ilmin indi ai wani sani ne nake da shi yasa wannan dukiyar kuke gani na samu da kana wayannan jahilai ba sa amfani da kwakwalwarsu shi yana ganin ilimin sa ne da iyawarsa ne ya bashi to wannan farin cikin wannan alfaharin wannan fariyar ita ce Allah baya so amma Allah ya baka dukiya kai farin ciki da abin da Allah ya baka kana mai tunanin imar Allah kana zantawa kaga da bani da shi Allah ya bani kaga da ni ne kullun hankolo kullun haluta kullun aluta yau gashi sai dai kawai in sa aimu Allah ya yassare mu wannan tahaddud bi ni'matillah su ko wadanda suke fariya ba sa so su fadi da sai da gashi haka nake da gashi haka nake sai yace ina wannan dukiya ce warithu kabiran an kabir ai iyaye da kakanni dama mu gidan arziki ne kashin arziki yana gidan mu haka zaka ji suna fada baya so ya fadi da halin da yake to farin cikin da zai sa ka zanta da ni'imar Allah ba shine abin zargi ba farin ciki da rayuwar duniya wanda Allah yake zargi na kafirai da shi kuma yake fadakar da mu kanka da mu fada irin wannan shine farin ciki na fariya da alfahari da ka rinka ganin tunda ka riga ka samu duniyar kai komai yayi maka kai ka sha kai ka tsallake to shine Allah ya ce al'amarin ba haka yake ba ita rayuwar duniya in ka kwatanta ta da lahira bata zamanto ba ta face mata mata shine dan jin dadi ana ce ma almata shine daukowar wato dagowar rana lokacin da walaha ta tashi kaga yanzu daga zarar rana ta kai walaha sai me sai zawal ko sai zawal lokacin da rana za ta kai tsakiyarka sai aka kira shi me zawal gushewa wato lokacin da kake tsammanin ka cika wajen cin duniyar ka cika ka hanshaka sai ajali kawai yazo to saboda haka menene a cikin ta kenan menene a cikin ta babu komai saboda lokacin da kake tsammanin ka gama samun nata lokacin za ta rabu da kai wanda ya nuna kan cewa ita ba komai bace musamman in ka kwatanta ta da lahira za ka ga mutun dududu tsawon rayuwar tasa nawa ce wanda zai yi yana jin dadi cikakke shekara 70 daga ya wuce shekara 70 din nan fa shi kansa abincin baya jin dadin sa irin yanda kake jin dadi ba haka jin dadin sa akwai wani bawan Allah shugaban wani babban bankin da yafi kowanne girma a kasar Saudiya ko yace ina tuna wannan labari abokin tsohon sarkin Saudiya ne sarki Fahad Allah ya bashi dukiya mai yawan gaske zai shirya liyafa ya kira mutane duk nau'in abinci da ya sani sai an zo an kawo shi naman rakumi naman barewa naman rago naman akuya naman dan taure kayan marmari kuwa gabaki daya na Brazil na Norway na ko ina sai an kawo ya tara mutane suna cin abincin yana kallon su yana sha'awa ba abin da yake iya ci sai busasshiyar gurasa duk wannan dukiyar sa ne yasa mutane suna yana kallon su yana mamaki gurasa kawai zai iya ci ba zai iya cin komai ba to ina duniyar to wannan abin mila aka ba wato alqur'ani abin da yake nuna mana kenan abin da yake koya mana kenan mu zamanto masu basira masu hasken zuci domin babu abin da yake makantar da zukata irin jahilci da abin da Allah madaukakin sarki ya bayyana a cikin alqur'ani kun ga wannan an faɗa ne dangane da kafirai cewa kafirai ku yi tunani rayuwar duniya dangane da lahira bata zamanto ba face dan jin dadi dan kankani karkari kai shekara 70 kana jin dadin ta in kai yawan rai kai shekara 80 yayin da kai shekara 90 da kai da din na kusa da kai din neman kai ake da kai to amma ku tuna fa ranar tashin alkiyama tsawon tsayawar da za a yi a gaban Allah domin a yi hisabi shekara 50 za a yi shekara 50 za a yi sannan a shiga aljanna a ce huludun la maut yan aljanna dawwama ba mutuwa yan wuta huludun la maut dawwama ba mutuwa duk akan shekara 70 ko 80 zaka je ka banzagal wato ka wance kalar da abin da yake shine tabbas an gaya ma kafirai wannan to mu ma mumine an gaya mana yayin da Allah ya saukar da ayar zaburarwa domin a fita jihadi a cikin suratu tauba ya ayyuhalladhina amanu malakum idza qila lakum unfiru fi sabilillahi thaqaltum ila al-ard araditum bil hayati dunya fama mata'ul hayati dunya fil akhirati illa qalil yace kuna yarda ne kun amince ne kun sakankance kun yarda kun amince ma rayuwar duniya ne to jin dadin rayuwar duniya fa in aka kwatanta ta da lahira bai zamanto ba face kadan saboda haka kun ga kamar nan ana wa'azi ne ga kafirai amma ita wannan ma'ana mu ma an yi wa'azi gare ta, an yi wa'azi a kanmu da ita. Na'am.
ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله على بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات توبى لهم وحسن مآب
الله يجي ويقول الذين كفروا waɗanda suka kafirta suna cewa laula unzila alaihi ayatun min rabbihi to ya ba a saukar masa da aya daga ubangijinsa ba kul inna allaha yudhillu man yasha ce ne ya rasulullah haqiqa allah yana batar da wanda yaso wayahdi ilaihi man anab kuma yana shiryar da wanda ya koma zuwa gare shi ya zuwa ga allah din alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah waɗanda suka bada gaskiya kuma zukatansu suna nutsuwa da ambaton Allah ala ku fadaka kuji bi dhikrillahi tatma'innul qulub da ambaton Allah ne zukata suke nutsuwa alladhina amanu wa amilus salihati wadanda suka yi bada gaskiya kuma suka yi ayyuka nagari lahum tuba lahum wato kyakkyawar rayuwa ta tabbata a gare su wa husnu ma'ab da kyakkyawar makoma wannan komowa ne ya zuwa ga maganar da Allah ya fara a farkon surar wa yaqulu alladhina kafaru laula unzila alaihi ayatun min rabbi shan sai Allah ya ce innama anta mundhir wa likulli qaumin had da suka ce a kawo musu aya daga ubangijinsa wato suna neman aya da irin wanda suke so wanda in dai ana so su yadda da alqur'ani sai an kawo musu ita to Allah yayi musu yace ai annabi sallallahu alaihi wasallam ba mai zuwa da aya bane ba mai kirkiro aya bane shi mai gargadi ne to sannan kuma Allah ya bayyana abinda zai sa su gane aya ta riga ta zo musu to sai ya saki koma ya zuwa ga wannan mawdu'in saboda bayan duk wannan bayanin ya saki mayar da su da kuma wani salo na raddi ga abinda suke nema annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo na aya sai Allah ta'ala ya ce musu qul inna allaha yudhillu man yasha da ya musu cewa Allah yana batar da wanda yaso wato ba aya ce za ta sa mutane su imani ba ko da aya wanda Allah yaso ya batar da shi zai bata ko da ayar ko babu ayar wanda kuma Allah yake shiryar da shi Allah zai shiryar da shi ko babu aya in dai mai komawa ne ya zuwa ga Allah shi yasa sai ya ce wa yahdi ilaihi man ana Allah yana shiryarwa zuwa gare shi man ana wanda yayi inaba al-inaba shine wato at-tauba komawa zuwa ga Allah ka bar abin da kake yi ka dawo zuwa ga Allah shine ma'anar inaba wato kana kan wani abu ka bar shi ka bar ka dawo zuwa ga hanyar Allah kun ga a cikin wannan wato ko musu ne ake yi kana musu muhawara tare da mutum wanda idan ka nuna masa hujja zai bar abin da yake akai ya dawo ya ce eh to gaskiya nayi kuskure gaskiya da haka nake tsammanin amma ba haka bane ka san akwai mutane waɗanda haka suke akwai ko wani duk musu duk hujjar da zaka nuna masa eh to haka dai kace amma ni ban yadda ba ai kaza gardama aladul hisam to wanda yake da wannan hali to shine mai hali shine abun tsoro shine abun tsoro amma wanda yake daga gaskiya ta bayyana gare shi zai bari ya koma gare ta to shine wanda yake da shari'ar Allah shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah wato yayi alƙawarin gida a tsakiyar aljanna ga wanda yake musu yake muhawara sannan ya bari saboda Allah koda yana kan gaskiya wanda kuma yake musu akan ƙarya ya bari saboda Allah wa shi wannan Allah yayi masa alƙawarin gida a ƙoƙolin aljanna domin ya san ƙarya yake amma ya bari saboda Allah shi wannan kai Allah ya bashi gida a gefen aljanna wanda ko yake yi yana kan gaskiya amma ya bari saboda Allah Allah zai bashi gida a tsakiyar aljanna domin wani ya san akan gaskiya yake amma saboda san intisaran lin nafs a ce shine yayi galaba shine yayi rinjaye da na so ma kawo masa hujja bayan hujja sai da na turmuza hancin sa sai ya ci gaba bai ba amma ya san da haka din sai ya dena yace to tunda kace haka ne na bari saboda Allah Allah ya gani to Allah zai bashi gida a tsakiyar aljanna wanda ku ya san ba daidai yake ba yace kai watakila fa wannan abin fa Allah fa in ma fa bai sani ba Allah ya sani yace to shikenan na dena to haka ma wajen mu'amala da sha'anin Allah akwai mutane wanda suke haka ne ana gaya musu ayoyin Allah amma kullun tunani suke yi wani raddi zasu wani ku ana gaya masa tunani yake yi kai hanyar nan da nake a daidai ce gara fa na bari na dawo to wanda yake wannan shi Allah yake shiryarwa waya hadi ilaihi man ana mai komawa ya zuwa ga Allah shi Allah yake shiryarwa zuwa gare shi dan haka jama'a mu dauki wannan hali na barin abinda muke mu dawo hanyar Allah babu babu alkhairi irin wato komawa zuwa ga Allah kuma shi yasa wato sallar walaha take da albarka sallar walaha take da albarka domin ana yin ta ne lokacin an shagaltu an dimauta da sha'anin duniya kai dukka kyale wannan ka dawo ka zo kai raka'a biyu sai Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira ta salatul awabina salatul awabina hina tarmudul tifal sallan masu yawan komawa zuwa ga Allah lokacin da wato ƴaƴan raquma ƴan marakin raquma lokacin suke tashi suna neman inuwa suna barin zafin rairayi na walaha lokacin ne ita ce aka kira ta salatul awabina sallar masu komawa zuwa ga Allah wato in kana wannan sallar Allah zai baka wannan sifa na masu komawa zuwa ga Allah waɗanda su ne Allah yake shiryawa zuwa gare shi shiriyar da Allah ya ce mana mai ta roƙa a cikin Fatiha ihdinas siratal mustaqim ihdinas siratal mustaqim to ɗaya daga cikin mabudinta bayan addu'a shine komawa zuwa ga Allah to daga cikin ayyukan da za su sanya mutum a cikin masu komawa zuwa ga Allah shine kiyaye wannan sallah ta walaha saboda sallah ce da ake yin ta yayin da aka shagaltu da al'amuran duniya kai idan ka zo kai wato ka bar abin da kake ka dawo ka koma zuwa ga Allah to ayan nan ta nuna mana cewar aya da za ta zo mu'jiza da za ta zo ba ita ce za ta sa ai imani ba Allah shine yake sawa ai imani domin Allah shi yake fitar da wanda yaso ya shiryar da wanda yaso ba aya ba saboda ka su bar neman aya daga Allah su duba dalilai su dawo ya zuwa ga Allah su bar musu su dawo ya zuwa ga Allah sai Allah ya shirye su so sannan Allah madaukakin sarki ya bayyana su wane ne Allah man ana dinnan wanda yake komawa ya zuwa ga Allah shine alladhina amanu mu'minai wadanda suka bada gaskiya kuma zukatan su suke nutsuwa da ambaton Allah me ambaton Allah anan wadansu sun ce alqur'ani wato zukatan su sun nutsu da alqur'ani ya ishe su hujja wace aya zamu nema bayan alqur'ani duk dalilin da muke so muna da shi a cikin alqur'ani in girman Allah kake so ka gani akwai a cikin alqur'ani in ilmun awwalina wal akhirina kake so a ci a cikin alqur'ani in wato hujjoji kake so a cikin sararin samaniya a cikin halittar dan adam duk akwai a cikin alqur'ani in tsoron Allah kake abinda zai sanya ka ka ji zuciyarka ta raurawa ka fadi kana mai kuka kana sujada ga Allah babu kamar alqur'ani to wannan babu wanda suke da wannan sai masu gaskiyar imani wato alqur'ani yana ba mu mutun nutsuwa ita nutsuwa kishiyar ittirab kishiyar raurawa ce babu abinda mutun yake nema a cikin zuciyarsa irin tsamanina a rayuwarsa nutsuwar zuci domin nutsuwar zuci ita ce za ta baka wato kwanciyar hankali kwanciyar hankali ita ce wanda in ka rasa ta duk irin abin da kake da shi a duniya ba za ka je ba shi da amfani gare ka dan in baka da kwanciyar hankali abincin ba za ka iya ci ba a kawo abincin sai ka ture shi baccin ba za ka iya yi ba in ka kwanta ba za ka iya ba iyalin ba za ka ji dadin su ba hirar da ake yi ba za ka ji dadin su dadin ta ba ka je cikin abokai wai zai dauke maka hankali ana ta magana hankalinka baya nan saboda zuciyar cikin damuwa take to babu abin da yake ni'ima irin wato atamanina nutsuwar zuci to waɗanda zuciyarsu take nutsuwa da ambaton Allah sune mu'minai to sai Allah ta'ala yace ala bi dhikra wa tatma'innu qulubum ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub ku tattaro hankulan ku jiya ku mutane baki ɗayan ku da ambaton Allah ne zukata suke nutsuwa kaga sai aka fara ambaton aka fara cewa da ambaton Allah ne ba ce zukata suna nutsuwa da ambaton Allah ba domin maqsudi a bayyana girman zikrullahi a bayyana girman ambaton Allah da shine zukata suke nutsuwa dan haka duk wanda yake neman nutsuwa a cikin wani abu ba zai samu ba ko a cikin tarkacen duniya ko a cikin mulki ko a cikin jama'a kullun kana cikin taro ko a cikin wato shaye-shaye zaka sha abu da zaka ji kai hai duk ba anan tsamanina take ba tsamanina nutso zuci a cikin ambaton Allah take shi yasa Allah yace ala ku tattaro hankalinku guji domin hakika ce za a ga muku da ba za ku same ta ko ina ba sai wajen mahalicinku wanda shi ya san halittarku shi ya san dabi'arku to ya ga ya mana yace bi dhikrillahi tatma'innul qulub da ambaton Allah ne zukata suke nutsuwa to sannan kuma Allah ya bayyana wata wato kyakkyawa dake tare da waɗanda suka yi imani Allah ya ce alladina amanu wa amilus salihat waɗanda suka yi imani kuma suka yi ayyuka nagari tuba lahum kyakkyawa ta tabbata a gare su at-tuba masdari ne na taba yatibu tiban wato nau'i ne na masdari na tayyib shine daddada kyakkyawa wato kyakkyawa ta tabbata a gare su wannan kalma ce mai gamewa domin ya nuna kan cewar kyakkyawan nan ta hada kyakkyawar rayuwa kyakkyawar dabi'a kyakkyawar hali kyakkyawar makoma duk tana cikin wannan kalma ta tuba kalma ce mai tarin ma'ana wanda baka samun ta sai wannan kalma ce ta alqur'ani wanda alqur'ani ne yazo da ita shi yasa ma hadisi yazo yake fassara ta da wata fassarar cewa tuba din nan bishiya ce a cikin aljanna wanda matafiyi zai yi tafiya shekara 100 a cikin inuwarta bai kai karshen inuwar ba kun san babu inuwa babu sanyi mai dadi irin sanyin inuwa wane sarkin sanyin air condition bil munasaba akwai wani bawon Allah ya bada taimako za a sanya mana air condition a daidai inda liman yake sallah saboda mu samu saboda liman da yan tsawon farko su samu sanyi Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya sanyaya masa kabarin sa Allah ya sanya Allah ya bashi inuwar tuba ranar alkiyama a cikin aljanna to inuwar tuba inuwa ce wadda take ta aljanna duk gida na aljanna yana da wannan inuwa kowane gida na aljanna yana da reshe na wannan inuwa to wannan tuba din ta tabbata ga waɗanda suke imani kun ga dan a nuna muhimmancin ta sai Allah madaukakin sarki sai ya sanya ta a jumla ta zama to ita ce labarin alladina amanu wa amilus salihati tuba lahum wato wannan bishiya ta ni'ima mai inuwa ta ni'ima a cikin aljanna mai tabbata ce a gare su wa husnu ma'ab da kuma kyakkyawar makoma ita ce wato aljanna Allah ya ba mu rabauta da shiga cikin ta. Na, shiga ba.
Zalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qablina umamun tatluwa alayhim alladhi تتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يقولون للرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب
Allah ta'ala ya ce kadhalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha umam kamar haka ne ya rasulullah kamar yanda muka turo da manzanni zuwa ga al'umomi kowace al'umma aka turo mata manzanta to kamar haka ne muka aiko ka a cikin al'umma qad khalat min qabliha umam wanda al'umomi sun riga sun gabata sun wuce a gabanta litatluwa alaihim alladhi auhayna ilayka domin ka karanta musu abinda muka yi wahayinsa zuwa gare ka wato shine ayarka alqur'ani dan haka mun aiko ka dan mun aiko ka dan ka karanta musu abinda muka yi wahayin sa zuwa gare ka wa hum yakfuruna birrahman amma kuma gashi suna kafirta da Allah arrahman tare da cewa shine arrahman mai yawan rahama rahamar sa mai gamewa har wanda ma yake ganin ka ba baya bukatar ta Allah ya masa rahama to amma kuma gashi suna kafirta da shi tare da yawan rahamar sa wato wannan abu ne wanda yake abin mamaki in huwa rabbi to ce ne shi Allah arrahman din shine ubangijina la ilaha illa huwa babu abin bauta da gaskiya sai shi ilaihi alaihi tawakkaltu gare shi kadai nake dogaro wa ilaihi matab kuma zuwa gare shi kadai nake komawa wato wajen ibadata da kuma a mayar da ni ranar alkiyama wato maimakon ku rinka nema wato kamar yanda wato a cikin raddi gare su akan neman a kawo musu aya sai Allah madaukakin sarki yace a babu bukatar aya ai ya isa su tunani cewa annabi sallallahu alaihi wasallam jerin gwano ne na annabawa to kamar yanda aka aiko annabawa ga al'umomi haka aka aiko shi inda ba annabin gaskiya bane haka al'amarin sa zai kare yanzu wanda suke da awar annabci a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam irin su musailima irin su al-aswad al-anasi ne karshen su yayi ba ka jin duriyar su amma har cewa suke suna da wahayi suna da littafin su akwai wani wanda yazo yayi da awar annabci bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya tabbatar da al'amarin sa babu saboda haka shi tunda yake gashi nan Allah ya wato Allah ya tabbatar da al'amarin sa ya tabbatar da kan cewa kamar yanda aka aiko da Musa da Isa da Ibrahim da Nuhu da sauran annabawa to haka shi ma Allah ya aiko shi a cikin al'umma wanda al'ummomi sun gabata kafin ita ba ita ce ta farko ba al'umman Larabawa akwai al'ummomi da suka gabace su da me mecece ayar su annabawan sun zo ma mutanen su da irin ayar da mutanen su suka ce suna so a domin Allah madaukakin sarki ya san wannan ba shine zai sa mutane su imani ba umma mana'ana an nursila bil ayati illa an kadzaba biha al awwalun sai Allah yace mun aiko ka da wato domin ka karanta ma mutane at-tilawa shine karatu kamar yadda muka ambata tilawar annabi sallallahu alaihi wasallam ta alqur'ani tana zuwa ta hanyar wa'azi akan ta hanyar huduba da wa'azi akan minbari da karanta musu a cikin sallah da kuma an saukar da aya ya kira su ya ce gashi aya kaza ta sauka a gare ni ya karanta ma wasu daga cikin su to shine maksudin shine abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake da alqur'anin da haka za a bude zukatan mutane da haka za a bude duniya kuma da shi aka bude duniya din da alqur'ani Allah ya bude garuruwa da alqur'ani Allah ya bude zukatan mutane to duba sayyidina Umar mai tsananin gaba da musulunci yana zuwa aka karanta masa alqur'ani wannan ya je ne fa ya kashi ya je ne yayi ka aika da yar uwarsa da yaji an ce ta musulunta amma ana karanta masa alqur'ani sai imani ya shiga zuciya sai ce a kai shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda shi tun a jahiliya mutum ne mai karfi mai karfin zuciya to amma da ka duba da alqur'ani Allah ya bude zuciyarsa to haka Allah ya aika dan haka alqur'ani ya isa aya ba kwa neman wata aya annabi sallallahu alaihi wasallam yace babu wani annabi face Allah ya bashi aya da mutane suke imani da shi saboda ita ni aya da Allah ya bani ita ce alqur'ani dan haka ina kauna na zamanto na fi su yawan mabiya to sannan sai Allah yace amma kuma suna kafirta da Allah arrahman wato suna cewa kamar yanda Abu Jahal aka ruwaito yana fada wa yana cewa Muhammadu yana cewa mu bauta ma Allah shi kadai shi kuma gashi nan yana cewa ya Allah ya rahman wato wani Allah ya ce mu dauki daya shi kuma gashi yana da guda biyu shi Allah ya ce wa hum yakfuruna birrahman suna kafirta da arrahman to Allah ya ce kul huwa Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ga ya musu shi yasa aka zo da kul huwa rabbi shi arrahman din shine ubangijina la ilaha illa hu babu abun bautawa da gaskiya sai shine dai Allah din kul idu allaha awidu arrahman ayyan ma tad'u falahul asma'ul husna shine Allah shine arrahmanu shine arrahim shine almalik shine shadidul mihal shine sari'ul hisab duk wadannan sunaye ne na Allah wanda ya nuna cewa wanda ya kafirta da suna daga sunayen Allah ya kafirta da sunan Allah ya kafirta da Allah kaga ai cewa Allah cewa hum yakfuruna birrahman suna kafirta da arrahman saboda sun kafirta da cewa ba sai da a kira shi arrahman ba sun dauka Allah shine kadai sunan sa dan haka aka kira wani suna daban to ba Allah aka kira ba shi yasa sai Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu shi Allah ar-rahman shine ubangijin sa babu abin bautawa da gaskiya sai shi kadai ne a cikin zatin sa kuma shi kadai ne yake da waɗannan sunaye alaihi tawakkaltu yace gare shi shi kadai nake dogara shine fa'idar kaddamar da alaihi din akan sa kadai gare shi kadai nake dogara ba ga wani ba wato bana dogara gare shi kan bana dogara ga wani kan wajen isar da muhimmata hukunce sai na kawo muku aya ni kuma nace na dogara ga Allah in za ku shirya za ku shirye in ba za ku shirye ba Allah madaukakin sarki gare shi na dogara kuma gare shi nake mai gare shi nake komawa domin ya wannan tabbatar da kamalin ubudiyya ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa shi cikakken bawan Allah ne wanda domin wannan shine ma'anar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ilayka wato alaihi tawakkaltu iyyaka nasta'in kenan wa ilayhi mataab iyyaka na'budu kenan ko yaushe wannan shine halin annabi sallallahu alaihi wasallam yana mai cikakkiyar bauta ga Allah kuma yana mai dogaro ga Allah yana mai neman taimakon sa wajen yin wannan bautar yadda Allah madaukakin sarki yake so haka ya kamata mu ma mu kasance masu dogaro ga Allah shi kadai yayin da muke bauta kuma mu koma gare shi mu bauta masa shi kadai mu dogara gare shi wajen ya taimake mu wajen yin wannan bauta yadda yake so Allah madaukakin sarki ya taimake mu ya agaza mana wajen kyautata bauta a gare shi subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.